بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
yanzu da muke magana mun shiga daren Alhamis wanda daidai da daren 26 ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1426 daidai da 24 ga watan September shekara ta 2008 muna tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine fasal na 5 ko daga cikin jeren giyar karatutukan da ainihin muke na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka sa mishi Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, har yanzu ba gushe ba, muna kokarin mu san cewa menene ko kuma wadanne ne sunaye da sifofi na ainihin Al-Qur'ani. A inda muke karantowa daga littafin Asma'u Suwaril Qur'ani wa Fada'iluha na Dr. Munira Muhammad Nasir Dausari. Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi. Idan jama'a basu manta ba, mun karanto bayanai dangane da sifofi na Al-Qur'ani har inda muka zo siffa ta 12, a inda muka ji cewa daga cikin sifofin Al-Qur'ani akwai al-faslu, wato bayani dalla dalla ko kuma qarara. A yau sai malamar ta ce al-wasfu al-13 ahsanul hadith, siffa ta 13 daga cikin siffofin da Allah ya baiwa Al-Qur'ani ahsanul hadisi, zance mafi kyau. Malama ya ce, malama ta ce wa ahsanul hadisi ay ahsanul khabar, wa summiya al-Qur'anu hadisan li'anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama kana yuhaddithu bihi ashabahu wa qaumahu. An siffanta Al-Qur'ani da ahsanul hadisi ne, wato ma'ana mafi kyawun zance. Kuma shi Al-Qur'ani an kira shi zance ne saboda shi ne zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke zaunawa yana tattaunawa da shi da sahabban shi. Shi ne zancen da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa mutanen shi, yake zama yana ba su labarai dangane da Al-Qur'ani. وقد ورد وصف القرآن بأحسن بأنه أحسن الحديث في قوله تعالى. حقيقة قرآني أن سبن تاشد تشيوى زنشي ما في كو أئد الله مرأوك كنسر كيكي تشيوى. نعم بسم الله.
بسم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
الله مدوكاكين سركيتي الله نزل أحسن الحديث الله شين يسوكر دا زنشي ما في كو زنشي ما في داد سوداري kamar ka ce wani zance ne wannan, sai Allah madaukakin sarki ya ce kitaban, ai wani littafi ne mutashabihan, wanda ya kama da junan shi. Kalmar mutashabih ta zo a cikin Al-Qur'ani a wurare mabambanta, kowanne wuri kuma ta zo akwai inda take dacewa da wurin a fassara shi. A wannan wurin na daga cikin ma'anar da take ɗauka akwai kamar haka. Al-Qur'ani littafi ne mutashabihi, wato wanda ya kama da junan shi. Idan ka dubi wata ayar sai kaga karatun ta yayi kama da karatun wata ayar, tare da cewa sai kaga bambanci ko a harafi ko a kalima. Wata ayar sai ta taho, idan ta taho sai ta kare da cewa wallahu ghafurur rahim, wata aya sai ta ainihin kare da cewa wallahu azizun zuntiqam, da makamantan haka. Wannan zaka ga akwai kama wato akwai kamannenewa da juna da ainihin Al-Qur'ani yake yi. abu na farko kenan. Abu na biyu akwai tashabuhi dangane da hukunce-hukuncen Al-Qur'ani, hukunce-hukuncen Al-Qur'ani akwai kama da juna da suka yi. Ma'ana za ka ga Al-Qur'ani ya ɗauko hukunci dangane da zihari, mutumin da yawa matar shi zihari ya ce anti alayya ka zahari ummi, inna sake kwanciya da ke matsayin kamar na kwanta da uwata. Wannan magana Allah ya ce innakum latakuluna munkaran min alqawli wa zura, muguwar magana ce kuke faɗi kuma ƙarya ce, domin munin magana ya kai muni. Ka zo kana kwatanta wata mu'amala da wata mace daga cikin matanka da inda za ka yi magana da mu'amala da mahaifiyarka, sannan kuma ƙarya kake yi. Babu yadda za a aikace wa in ka kwanta da ita kamar ka kwanta da uwarka, kai ma ka san ƙarya kake. Sai dai ka so ka ci mutuncinta ne a fakaice, baka sani ba sai ka ci mutuncin mahaifiyarka. Wannan yanzu hukunci na zihari da Allah madaukakin sarki ya tashi bayyana kafara shi, sai ya bayyana cewa ƴan tabawa ko ciyar da miskinai 60 ko kuma ainihin azumi na wata biyu. Idan ka dubi wannan hukuncin da kyau, ka koma kana magana dangane da hukuncin kisan kai da ainihin ganganci, afwan, kisan kai da kuskure, sai ka ga sun yi kama. Ina suka yi kama? A can sai Allah madaukakin sarki ya kawo ƴan tabawa da kuma azumin wata biyu. Amma sai Allah madaukakin sarki bai kawo ciyarwa ba a nan, kamar kenan. Inda ya kawo ciyarwa ya nuna ba ta shabuhi ba kenan, an samu mumasala, ya yi keke da keke kenan. Don haka Al-Qur'ani littafi ne wanda yake kama da ainihin junan shi. Wannan kama da juna sai take taimakawa sashin shi yana fassara sashi. Idan wata aya ta zo ta faɗi magana, sai wata aya sai ta zo ta sake faɗin wannan irin maganar, amma sai ta zo da ƙarin bayani wanda waccan bata da shi. Waccan ɗin kuma sai ga tana ɗauke da wata fassara ko fito da wata ma'ana wadda wannan da ta fassara wani ɓangare nata bata da shi. Sai zama Al-Qur'ani gaba ɗayan shi yana fassara junan shi kenan. Sarki ya tabbata ga Allah. Akwai wani malami ba magharibe ne, mana buzu ne, mutumin ƙasar Shankit, mutumin Mauritania. Sunan shi Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti. Wannan malamin ilmomi ya koye su da ka, kuma ya haddace su da ka, domin hatta rubuta sunan shi aka ce yana ba shi wahala. Amma yanzu zai karanta maka tun daga ƙawa'idi har mudawwana da ka, duk abin da ka sani ya haddace. Fiqhul Maliki ya haddace da ka, Qur'ani ya haddace da ka, duk wani abu da zai kawo maka shi da ka ne. Wannan malamin yayi tafsirin Al-Qur'ani da ka, yasa mishi adwa'ul bayani fi idahil Qur'ani bil Qur'ani. Wannan tafsirin nashi na daga cikin mu'jizar Allah madaukakin sarki da ya saukar a cikin bayin shi dangane da Al-Qur'ani. A inda zaka ga ya dauko aya daya sai ya cinye kamar shafi 60 yana dibo wasu ayoyi da za su fassara ta, waɗanda yake cewa waɗannan ayoyin suna da tashabuhi, suna da kama, suna da alaka da ita. Yana dibo ayoyin, yana tsayawa yana sharhin kowace, duk wata bakuwa ko ƙarin matsala da ita wannan ayat ta zo da ita, sai ya tsaya ya warware ta. Shine adwa'ul bayani fi idahil Qur'ani bil Qur'ani. Abokin Malam Abubakar Mahmud Gumini, Allah ya gafarta musu. Ina fata an gane. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa littafi ne wanda yake kama da juna, kuma yake fassara junan shi. Masaniya, littafi ne wanda ainihin wato dukkan abin da yazo sai yazo da irin wannan abun na biyun shi. Wato kalmar masaniya zata zo zata yi mana darasi ainihin akan ta, domin wannan yana daga cikin sifofi ta Al-Qur'ani, sifofin Al-Qur'ani din. Ta rinka dibo waɗannan kalmomin, mutashabihan, masaniya, zata zo ta ce mutashabih shi ma siffa ce daga cikin siffa Al-Qur'ani. Sannan zata zo ta ce al-masani shine wato littafin da innan ya rikice maka, in ka ɗauko nan ka haɗa su, sai kaga ainihin wato sun fassara junansu. Wato wanda yake da tagwayen kamanni, taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, zukatan waɗanda suke tsoron ubangijinsu, suna ainihin fatu na waɗanda suke tsoron ubangijinsu, tsigar jikin muminai da suke tsoron Allah tana tashi in sun ji karatun Al-Qur'ani. Ma'ana karatun Al-Qur'ani yana girgiza, yana ainihin wato motsa fata ta ainihin bayin Allah waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله sa'annan sai fatun nasu kuma sai su yi laushi da kuma ainihin zukatan su sai su yi laushi sai su karkata zuwa ga ainihin ambaton Allah. Abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa mana a wannan ayar ita ce wannan wani littafi ne wanda yake an ana karanta shi bayan Allah sai su ji tsigar jikinsu tana tashi, idan tsigar jikinsu ta tashi sai kuma ainihin wato wannan fata ta jikinsu sai ta laushi, zuciyarsu sai ta laushi, sai su ainihin zabura zuwa ga ambaton Allah madaukakin sarki. Zalika hudallah, wannan shiryar Allah ce. Yahdi bihi man yasha'u, Allah ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayin shi. Allah ya sa muna daga cikin su. Ma'ana idan har kaga ana karanta alqur'ani tsigar jikinka tana tashi, kana ana karanta alqur'ani zuciyarka tana karaya zuwa ga tunani da ambaton Allah, to ka sare kana daga cikin waɗanda Allah ya shiryar, kuma ka sare kana daga cikin waɗanda Allah yake so. Shine yake zalika hudallahi, wannan shiryar Allah ce. Yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, yahdi bihi man yasha, Allah yake shiryar da wanda ya so. Wa man yudlillah, wanda duk Allah ya batar da shi, fama lahu min had, babu wani wanda zai iya shiryar da shi. Allah ya tsare mu. Malama Muniratu ta ce wa ma'ana kaunihi ahsan alhadith, abinda ake nufi da cewa alqur'ani shine zance mafi dadi, annahu afdalul akhbari, shine zance ainihin mafi falala, li'annahu ishtamala ala afdali ma tashtamilu alayhi alakhbar, saboda shi ainihin alqur'ani duk wani labari wanda yafi kowanne, to alqur'ani ya tattaro ire-iren waɗannan labaran, min al-ma'ani, na ma'anoni, wal jami'a an-nafi'a, ko wato na ma'anoni waɗanda suke masu amfani, wal jami'a, da kuma ma'anoni waɗanda suke sun tattaro abubuwa masu faɗi, li usulil imani, game da ka'idojin imani, wat tashri'i, da kuma ainihin kafa shari'ar musulunci, wal istidlali, da kuma kafa hujja. Abinda wannan bayanin ke cewa, abinda yasa aka ce alqur'ani ahsanul hadith, ya tattaro labarai mafi inganci da bada ma'anoni waɗanda suke masu bada fa'ida, sannan a cikin waɗannan labarai zaka ji akwai bayanai na ka'idojin imani da kafa shari'o'i. Dauki kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam, dauki kissar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, zaka ji waɗannan kissoshi a cikinsu akwai gamsassun labarai, sannan akwai bayanai dangane da aqida. Yanzu misali ka dauki suratu Yusuf, kace kana son kaga karfin imanin annabawa da magabata game da Allah madaukakin sarki, amma a cikin suratu Yusuf ka dauki annabi Yaqub, ya zama maka midras, ya zama maka abin darasi, abin lura, zaka ga dukkan da aka fadi aka tashi sai ka ji ya ce inna ma ashku basi wa huzni ila Allah, sai ka ji ya koma ga Allah. Ya bani ya la ta'asu min rauhillah, ce kar ku dai ba tsammani game da rahma Allah. Duk inda aka kai aka komo, to yanzu misali labari ne aka zo ana baka, labarin gashi gamsasshen labari, sannan ingantaccen labari, sannan kuma yana dauke da abubuwa waɗanda za su dasa maka imani, a cikin haka kuma sai ka ji wasu abubuwa na shari'o'i, haram da halal suna fitowa, wannan sai alqur'ani. Shine ya dazu muna tafsiri da al'asar nake cewa wani abun mamaki jama'a, wani hamshakin littafi ne wanda ƴan bokon duniya gaba ɗayansu suke ji da shi a yau, ma'ana wata matattara ce ta bayanai, encyclopedia ce, Britannica ne suke ce mata, kowa ne ne wane ne, wannan ainihin encyclopedia gogaggu ƙwararrun masana ne waɗanda an tabbatar su a kowane fanni suka ƙware, kuma ba su da son zuciya, za a ɗibo su daga kowane yare ne, daga kowane addini ne, daga kowane ƙabila ne, daga kowane menene, su ne suke zuwa suke wannan aiki, wajen mutum 300,000 ne suke zaman aikin wannan littafi, da suka zo bayani dangane da menene alqur'ani, da suka defining alqur'ani a yadda yake, suka ce littafi ne da Allah madaukakin sarki ya saukarwa da Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka yi bayani sai suka faɗi wata kalma mai yanka zuciyar duk wani mara imani, kalmar kuma da dukkan mai imani in ya ji ta za ta ƙara mishi gamsuwa, sai suka ce littafi ɗaya da ya rage a duniya wanda yake yadda aka saukar da shi daga shekara 1400 zuwa yau
sai suka ce is the only document that remains intact, suka ce shi kadai ne littafin da yake tsantsar yadda aka saukar da shi, har yanzu babu abin da ya canza a cikin shi. Wannan wa shahida shahidun min bani Isra'ila ala mislihi, ina fata an gane, su da kansu suka yi shaida sun yadda kowane littafi ya gurbace, su da kansu in ka samu masu ilimin su da hankalin su ba muqallidai ba, da Allah yake cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya, ba irin waɗannan ba, yan waka kwaya da yan hayaniya ba waɗannan ba, masu ilimin su da hankali in ka same su, su kan sai kaga suna da shakka a cikin littafan nasu da suke karantawa. To masu ilimin su ne suka yi shaida akan cewa littafin da yake kamar yadda Allah ya saukar da shi bai tabu ba, ba a taba shi an yi nasara ba, yana nan keke da keke, sai suka ce shi kadai ne ya rage a duniya. Babu wani littafi da Allah ya saukar wanda ya shekara 30 mabiya addinin waɗanda suka yi imani da shi ba su yi kokarin canza shi ba, balle makiyan, mabiyan ne suke fara kokarin likita shi tukuna, balle makiyan. Amma ka duba Al-Qur'ani, makiyan sun tasa shi a gaba su likita shi su ruda shi duk yadda za su yi abin bai yi ba, yana dauke da labarai na gaskiya a cikin shi, shine Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya taqshi'ru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shine malamar ta ci gaba da cewa wa ajaibu takwinil insan, sannan wannan littafi ne zaka same shi da labarai na ban mamaki akan yadda halittar dan adam ta kasance. Duba yadda halittar mutum take daya bayan daya da Allah ya bayyana a cikin Al-Qur'ani. Al-Qur'ani duk sai da yazo da waɗannan a bisa tsari mafi inganci, wanda har yau malaman kimiyya da bincike duk abin da suka binciko sai dai su samu cewa ai duk binciken da suka kashe miliyoyin daloli aka bata tsawon lokaci ana yi, sai ya samu cewa Al-Qur'ani yazo da wannan binciken tintin. Wa min fasahati alfazihi, hakanan shine littafi mafi ainihin kyau wajen fasaha wajen lafuzzan shi. Wa balagati ma'anihi, da kuma kaiwa matuka a wajen fitar da ma'anoni. Albalighina haddal ijaz, waɗannan ma'anoni sun kai makura wadda za a ce mata gagara ba dan gagara ba dau, ta gagari duk wani wanda yake ganin ya gagara ne. Wa min kaunihi musaddiqan lima taqaddamahu min kutubillah wa muhaiminan alaiha, sannan kuma da kasantuwar shi Al-Qur'ani mai gaskata littafan da ya samu ne daga cikin littafan da suka gabace shi, sannan kuma littafi ne wanda yake mai aminci a kansu, ya bada labarai na gaskiya wanda yake labari ne na hakika a cikin amana game da waɗannan littafan da suka gabata. Qala al-Mawardi, al-Imam al-Mawardi yace wa yahtamilu wasfuhu bi ahsanil hadith wajhaini, da aka ce Al-Qur'ani ahsanul hadith ne to yana daukan ma'anoni biyu, ahaduhuma ɗaya daga cikin ma'anonin li fasahatihi wa ijazihi, an kira shi ne littafi ko zance mafi kyau saboda fasaha ta Al-Qur'ani da kuma kasancewa Al-Qur'ani gagara ba dau ne, ya gagara. Asani, dalili na biyu da zai sa a ce Al-Qur'ani shine ahsanul hadith, li'annahu akmalul kutubi wa aktharuha ihkaman, saboda shine littafi mafi cika kuma shine littafi mafi yawan tsari wanda Allah ya tsara komai nashi, ayoyin shi a tsare, hukuncen shi a tsare, kissoshin shi a tsare. Al-Qur'ani baya bada labari ya zan baranka da man labari, duk inda ya baka labarin sai kaga akwai wata hikima, akwai wata alaka a ciki. Wannan yana daga cikin fa'idar tafsirin Raddul Adhani ila ma'anil Qur'an na Al-Qadi Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi, shine kokarin alakanta ayoyin Al-Qur'ani da junan su, kokarin alakanta ayoyi ko surorin Al-Qur'ani da idda suka sauka da kuma sadda suka sauka, sannan da kokarin irtibati tsakanin wannan ayar ko wannan surar ko yanayin da ta sauka da kuma yanayin da dan adam din yau da ke rayuwa a yau zai samu kanshi, dan ya amfani da Al-Qur'anin da Allah ya saukar shekara 1400 ya warware matsalolin yau. Walillahi darru Sheikh Abubakar Gumi, Allah ya gafarta mishi. Al-wasfu ar-rabi'a 10, siffa ta 14, mutashabihan, Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da cewa mutashabi fil lisani qala ahlul lugha malaman harshen larabci suka ce ma'ana mutashabihan yushbihu ba'dahu ba'dan ai sashin shi yana kama da sashi fil jawda a wajen nagarta wal husn da kyau wal mutashabihat ai in aka ce mutashabihatu a larabci al mutamathilat wadanda suka yi kama da juna wa wasful wa wasifa al qur'an bi annahu mutashabihan fi qawlihi an sifanta al qur'ani ne da cewar da Allah madaukakin sarki yayi Allahu nazzala ahsana al hadisi kitaban mutashabihan masaniya taqshi'ru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had wannan ayar ita ce dai ta dazu kaga anan malamar tana nuna maka kwarewa da gogewa wajen kafa hujja da ayoyin alqur'ani kamar yadda al-imamu Muhyiddin an-Nawawi ya kware da irin wannan dabi'a musamman a cikin ainihin littafin shi sharhin sahih muslim sai kaga hadisi daya imam muslim sai juya maka shi nan sai ce hujja ne akan kaza sai sake juyo maka shi nan sai ce maka hujja ne akan kaza sai kaga haka ne sai kuma ya ce maka kuma shine hujja akan kaza haka al-imam an-Nawawi yadda kaga me alewa din ya yake juya ta tabe ta sawara ta yadda yaso kuma ta dace haka al-imam an-Nawawi yake wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abisa kuma dacewa ba abisa san zuciya ba wannan fatihi ne na Allah madaukakin sarki ya mishi Allah ya mana mu ma dan kudurar shi malama ta ce wa fi wasfil qur'ani bi annahu mutashabih thalathatu awjuh ai dangane da siffanta al-qur'ani da cewa shi al-qur'ani mutashabihi ne akwai fuskoki ko akwai maganganu guda uku ya za a yi ka gane cewa alqur'ani da aka siffanta shi da mutashabi ya za a yi abin ya bayyana gare ka sai ta ce ka dauki abin ta fuska uku ahaduha ɗaya daga cikin fusakun annahu yushbihu ba'dahu ba'dan fil ayi wal huruf harufa da ayoyin alqur'ani sun yi kama da juna haka ne ko ba haka ba ka duba dukkan haruffan nan da ka sani su ne dai aka yi ta juyawa ana sawarawa ana yin wannan ayar ana yin wannan sura alqur'ani bayo aro ba daga ainihin wani yare na'am malamai suka ce akwai kalmomi waɗanda in kana karatun alqur'ani sai ka ji waɗannan kalmomin na daya ko dai ka ji su asali kamar kalmomi ne na farisanci ko kuma ka ji su kamar kalmomi ne na latin na greek ko kaji kamar na wani yare ne shin alqur'ani ne ya aro wannan wani bahasi ne mai zaman kanshi wanda kake buƙatar kaje ka karanta shi a cikin littafin al-ittiqan fi ulumil qur'an na al-imam Jalaluddin Suyuti da kuma littafin al-imam Shawkani na usulul fiqh waɗannan littafan ka karanta zaka fita da kyakkyawan sakamako kamar haka shine duk inda kaga wata kalma wadda wani yare ke amfani da ita tazo a cikin alqur'ani to ba alqur'ani ne ya aro ba dayan abu biyu ne ya faru ko dai asali dama wannan kalmar larabci ne su waɗancan yaran ne suka ara amma sai ta shahara a gare su da qur'ani yazo yana amfani da ita sai a ji kamar shine ya aro a halin yara ya wani tsohon harshe ne wanda dama akwai shi na biyu ko ya zama yadda wancan harshen suke amfani da wannan kalmar haka wannan harshen larabci ma suke don akwai yaruka guda biyu ko sama da biyu zaka ga kalma daya wannan yana amfani da ita wannan ma yana amfani da ita kuma ba aro akai ba haka Allah ya tsara jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ire-iren waɗannan abubuwan duk sanda ka gansu sai zama kenan duk abin da ka gani a cikin alqur'ani larabci ne babu gwaranci a cikin alqur'ani alqur'ani bayo aro ba domin inda alqur'ani yayo aro daga wani yare to akwai gwaranci kenan a cikin alqur'ani domin duk wani yare bayan larabci ai a baya mun karanta mun tabbatar da cewa gwaranci ne to ko tunda haka ne inda zai zama qur'ani ya aro wani abu kenan to akwai gwaranci kenan a cikin alqur'ani to tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin yayo aro sai dai a ara daga gare shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu asani fuska ta biyu ta yadda alqur'ani zai zama mutashabi yushbihu ba'dahu ba'dan fi nurihi wa sidqihi wa adlihi Al-Qur'ani na kama da junan shi wajen hasken shi da gaskiyar shi da kuma adalcin shi. In ka kalli Al-Qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe, zaka ga dukkan shi haske ne, yadda hasken wannan yake haka hasken wancan sashin yake. Haka yadda wannan bangaren yake da gaskiya, haka wancan bangaren yake gaskata gaskiyar wancan. Sannan haka Al-Qur'ani yake da adalci jama'a. As-Salis, fuska ta uku, yushbihu kutuballahi almunazzala ala anbiya'ihi lima yatadammanuhu min amrin wa nahyin. Littattafan da Allah ya saukar wa annabawa a da suna dauke da umarni da hani, to alqur'ani ma yazo da umarni da hani, kaga yayi kama da su, kaga tashabuhin kenan. Wa targhibin wa tarhibin, littattafan annabawa suna dauke da kwadaitarwa da tsoratarwa, wa'azi kenan, kada ku yi kaza akwai azaba, ku yi kaza akwai rahama. To yadda littafan annabawa suke da wannan siffa, alqur'ani ma yana da ita, kaga sun yi kama. Wa in kana a'am, ko da yake shi alqur'ani irin tashi ainihin wato gwanintar da irin nashi wa'azin da irin nashi hikimomin da nashi umarnin da hanin, to yafi na sauran littafan annabawa gamewa. Wa a'jaza, kuma yafi na sauran littafan annabawa zama gagarbadan gagararru. Ina fata an gane. Qalahul Mawardi, al-Imam al-Mawardi shi ya faɗi wannan magana. Jama'a, kuna jin wannan bahasi fa mace ce ta zauna ta ki shi ba, wane ne ya ce mace ba za ta iya ba? Wannan ta yi karatu ne ba don ta samu digiri ba, ta yi karatu ne don ta samu ilimi, kuma Allah ya bata ilimin, kuma ya bata digirin har ta zama doktora. Ce nake bincika wani kwanakin nan da suka wuce, kwana biyu ko uku daga Riyadh muna magana, ya ce lallai yanzu ta zama visiting professor, associate professor, reader, duk sunanta ne wannan yan boko ko? Ma'ana yanzu tana dabda ta zama ma professor gaba daya. In ku aka ce maka professor a cikin boko, kaga mutum farfesun ilimi kenan, shikenan ka hada. Ina fata an gane. To tana dabda ta zama professor, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-wasful khamis ashar, al-masani, siffa ta 15 al-masani. Me ma'ana al-masani? Sai ta ce sanashay usanyan radda ba'dahu ala ba'd. In aka ce abu an mai da shi musanna, ma'ana wannan abun in an ga cewa ya rikice sai a ce to a hada shi da wannan, sai ana hada shi da wannan sai ya fito. Ma'ana kenan abubuwa biyu waɗanda in aka hada su sai ma'anar ta ƙara fitowa. Wa kitaban mutashabihan masaniya, in aka ce littafi mai kama da juna, in kuma aka kawo masaniya ay mukarrar, wato littafin da Allah yake yawan maimaita abubuwa. In Allah ya maimaita maganar tauhidi a nan, sai koma wani wurin sai sake maimaita maganar tauhidi a can da wani salo daban, amma abu ɗaya ake so a tabbatar shi ne Allah ɗaya ne. Wa wasifa al-Qur'anu bi annahu masani fi qawlihi ta'ala, an siffanta al-Qur'ani ainihin wato da cewa shi masani ne a cikin maganar Allah madaukakin sarki. Sai ta sake kawo wannan aya, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تجي وقد ذكر المفسرون عدة وجوه لوصف القرآن بأنه مثاني. Malamai sun kawo fuskoki da dama ya aka yi aka siffanta Al-Qur'ani da cewa shi masani ne. Faqila li anna al-ayata ko tusni ba'da al-aya, saboda ainihin aya na biye da aya, wato wannan aya in aka karanta ta sai wannan ta biyo ta, wannan aya ta biyo wannan, wannan aya ta biyo wannan, was-sura ba'da as-sura, sannan da an gama karatun wannan sura sai ka ji wannan sura ta biyo, wato masu bibiyar juna, ma'anan masani na farko kenan. Wakila a wata fadar suka ce li'annahu yusni fi tilawa, saboda ainihin wato shi alqur'ani wato yana gamsarwa a wajen karatu, fala yumallu li husni sama'ihi, ba a gunduruwa wajen ainihin karanta shi. Me yasa? Saboda ana karanta shi yana gamsarwa, ka san kana karanta abu kana gamsuwa, to baka gundura. Wakila لانه تسنى فيه قصص الانبياء, aka ce ko ai an kira shi almasani ne, saboda ana yawan maimaita kissoshin annabawa. Dubi kissa annabi Musa an maimaita ta a wani wurin, an sake maimaitawa, amma kuma maimaitawa ba iri daya ba. Dubi kissa annabi Yusuf an sake faɗa, amma ko ina sai a faɗa da wani, sai a bayani da wata da wani irin sharhi daban. Wa kisasul umamil madiya, da kuma kissoshin al'ummomi da suka gabata, nan a bada labari iri kaza game da kissar Adawa, can sai a dauki wani salo na kissar Adawa sai a sake fadi. Wa qila li'annahu tusanna fihim mawa'iz, saboda wasu suka ce ai saboda ana yawan maimaita wa'azozi a cikin alqur'ani, wal fara'id da farillai, wal hudud da dokokin Allah, was sawab wal iqab da kuma lada da uquba, duk ana yawan maimaita su. Al-wasf as-sadis ashar, siffantawa ta 16 daga cikin siffofin alqur'ani, wahayan, wahayi saukakke. Ina fata an gane. Tace al-wahyu fil lugha, naka ce wahayi a harshen Larabci yana daukar ma'anoni da yawa, daga ciki akwai al-ishara, fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asila, ma ma'ana fa auha ilaihim, sai yayi musu nuni. Ina fata an gane nuni, dan haka wahayi yana daukar ma'anan nuni, nuna abu. Wal kitaba, haka rubuta abu yana daukar ma'anan wahayi. War risala, haka nan ainihin sako yana daukar ma'anan wahayi. Wal ilham, da kuma kimsawa, a saka maka abu, a kimsa maka shi, ka ji shi, ya duro maka a cikin tunaninka. Wal kalam, haka nan magana, ita ma akan kira ta wahayi. Al khafi, wadda ta zama an yi ta a sakaye. Wa kullu ma alqaitahu ila ghayrika, duk wata magana da ka jefa ta ko duk wani abu da ka jefa shi zuwa ga waninka, ana iya cewa kai mishi wahayi. Yuqalu, akan ce wahaitu ilayhi alkalama wa auhaitu, wato na ainihin jefa mishi magana, na saka mishi. Wal wahyu ala fa'ile, wal wahyu ala fa'ile, yace as-sari, in aka ce al wahyi to ana nufin as-sari, mai sauri. Yuqalu tawahaitu tawahiyan, in aka ce tawahaitu tawahiyan idza asra'tu, idan ne gaggawa ne sauri. Wa shay'un wahyun, in aka ce shay'un wahyun, ma'ana ajlun, abu wanda yake mai gaggawa, musri'un kuma wanda yake mai sauri. Wannan malamar ta dauki salo ne nan kuma na malaman Larabci, wato ta fede mana abin ne a Larabce me ake nufi da wahayi, kaji. To me yasa aka siffanta alqur'ani da wahayi kenan, kuma me ya alakar siffanta shi da wahayi da bayanan nan da muka ji daga gare ta na Larabci? Sai ta ce wa usifa alqur'anu bil wahyi fi qawlihi ta'ala, an siffanta alqur'ani da wahayi a cikin magana Allah madaukakin sarki. Allah ya ce
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
Allah ya ce وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, abin didda manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fadi ba yana fadi ne daga ainihin san zuciya ba. In huwa, shi abin da yake fadi ba al'amari ne na san zuciya ba, illa wahyin yuha, wahayi ne wanda ainihin aka aiko mishi. Kaga anan in kaso zaka iya daukar ma'anan wahayi kenan, da cewa magana ce wadda Allah ya saka ya mai ba tare da kowa ya sani ba, zaka iya cewa magana ce wadda Allah ya jeho mishi, dalili saboda ya ce inna sanulki alayka qawlan saqila, wannan qawlan saqilan da Allah ya wurgo mishi shine ta'biri da me, shine ta'biri da wahayi. Ina fata an gane. Wa qawluhu ta'ala, da kuma maganar Allah madaukakin sarki, ko da yake cewa
qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a idha ma yunzarun.
Allah yace qul innama unzirukum bil wahyi, kace musu kadai ne muku gargadi ne da wahyi, wato abinda aka saukar mini. Wa la yasma'u summu du'a, ko da yake kurma ko kuma bebe, wala yasma'u summu du'a, ko da yake bebe baya jin kira ko kuma kurma baya jin kira, idza ma yunzaruna, in aka zo ana gargadin su, in aka ce mutum kurma ne ya kurunce, to ko an zo ana kiran shi ba zai ji ba, balle a zo ana gargadin shi ba zai gargadu ba. Wa usifa bil wahyi li anna fihi ilhaman bi sur'a, an siffanta alqur'ani da wahayi ne saboda a cikin shi akwai magana wadda Allah ya kimsawa annabi sallallahu alaihi wasallama, wadda ke isowa gare shi cikin gaggawa. Wa khafiya, kuma a sakaye, kama qala az-Zarkashi, kama yadda al-Imam az-Zarkashi ya fadi. Allah ya taimaka. Waɗannan maganganun duk da malamar take tana nuna maka cewa sakamakon wani dogon bincike ne da ta sha a cikin wasu kibɗa-kibɗan littattafai waɗanda in kana karanta ƙasa zaka ga tana cewa a duba littafin Al-Burhan fi Ulumil Qur'an na Al-Imam az-Zarkashi a mujalladi na 1 shafi na 280, a can baya zaka ga tana cewa a duba littafin Al-Lisan wato Lisanul Arab a cikin ainihin madda wato daidai inda harafin wawun da ha da ya yake a mujalladi na 15 shafi na 382. Sannan sai kaga tace can duba tafsirin Tabari, duba al-Imam al-Mawardi a cikin littafin shi An-Nakt wal-Uyun, duba al-Qurtubi, duba Ibn al-Jawzi. Waɗannan jama'a mace ce fa ta zauna ta wannan aikin, dan kusan cewa dangane da harkar yada ilimi, in kuka turmushe mata kuka ki ba su ilimi da nufin cewa ai mace ce ai ba sai ta yi karatu ba ai kaza ai kaza ai kaza, wallahi kun yi ƙarya. Duk abin da namiji zai iya koyo ya ƙware, mace za ta iya koyo ta ƙware akan haka. Ga Aisha dai sai da ta zama babbar malama a cikin ilimin ma, har ta zama naqida wadda take iya cin gyaran gogaggun malamai irin su Abubakar Siddiq mahaifinta, irin su Abu Huraira, irin su Abdullahi dan Umar. Shi da kanshi al-Imam az-Zarkashi sai da littafi ya sa mishi al-Isaba fi mastadrakatu Aisha ala sahaba, gamdakatar din da Aisha ta yi akan duk kusan manya-manyan malamai cikin sahabbai, sai da ta taba cin gyaran su a cikin karatu. Sai sa jama'a kar ku bambance tsakanin mata da maza wajen ba su ilimi, ku ba su ilimi kuma ku ba su ilimi mai amfani. Ku kuma ƴan matan yau da zawarayen yau, ku daina yaudarar kanku da cewa ba za ku yi aure ba sai kun yi karatu. Doktora Munira da ta ce ba za ta yi aure ba sai ta yi karatu kenan, da bai wuce shekara uku ko hudu za ta yi karatu za ta yi aure ba, ma'ana da sai ta gama PhD kenan. Ina fata an gane. Wato al'amari ne yake buƙatar, kamar yadda na taɓa gabatar da wata lecture a Bauchi da na samu kaina a tsakiyar manya-manyan malamai, wannan professor ne, wannan doctor ne, wannan kaza ne, aka kawo matsaloli dangane da abin da ya shafi harkar iliminmu jama'a. Sai nake cewa gaskiyar lamari matsalar tana buƙatar waɗannan yara samarinsu da ƴan matansu. Ku manya-manyan malamai musulmi ƴan arewacin Najeriya, ku zauna ku fitar musu da mafita, saboda sun yi losing focus ne, ba su da alƙibla, san karatun suke ba su san me yasa suke san karatun ba. Saboda haka zai ce ba zai karatu ba zai aure ba sai ya yi karatu, za ta ce ba za ta yi aure ba sai ta yi karatu, sai ya tafi ya tafi sai al'amura sun rikice mai, sai rasa ya zai, sai zama frustrated, sai dawo yana jin haushin kanshi, yana jin haushin karatun, yana jin haushin kowa. Me yasa tsakani da Allah a da, ban san a yanzu yadda ƴan makaranta suke fuskanta ba, a da mu ana kawo manyan malamai makarantun mu tun muna primary da secondary, waɗanda za a ce su zo su rinka ba mu shawarwari akan me ya kamata ka zama annan gaba, me kake so ka zama, ya za kai ka zama wannan abu. Sai ka ji wannan yaron ya ce shi yana son ya zama likita, kana son ka zama likita eh, sai ka ji an ce maka to in kana son ka zama likita akwai buƙatar ka natsu ka dage yanzu ka iya primary science, ka iya health science, ka iya integrated science, ka iya arithmetic, ka iya mathematics, kana primary kenan. In a secondary ne a ce maka kana buƙatar ka iya health education, kana buƙatar ka iya abin nan physics, biology, chemistry, mathematics da sauransu, kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza, sai a rinka baka shawarori. Amma yanzu Allah ya kiyaye, da yake da dama daga masu karantarwa a cikin makarantun suna shiga karantarwan ne kawai saboda mutum ya rasa aiki, saboda aka karantarwa ma bai da shauƙinta. Amma ka hada da malamai da suka karantar da mu a da, wanda zaka ga amma zai tawo makarantar 440 yake ana cewa teacher, yana tsalle jin daɗi yake, ana ce mishi teacher, ya sa canvas ya sa safa jin daɗi yake. In ka duba zaka ga yana da duster a aljihun shi nan na duwawu, zaka ganshi yana da ainihin chalk a nan, ma'ana shi koyaushe ka tare shi ka ci gaba da tambaya, za a share bango a ci gaba da bayani, chi teacher ne. Ina fata an gane, ba shine wannan mawakin Jose musu waka ba, teacher uban karatu dan maraya. To teacher uban karatu din nan na da gaske ne uban karatin ne, wallahi jama'a headmaster mu ba musulmi bane, amma har gida yake bin mu. Kai sallah an aike ka kaje, kaje makaranta allo, kana rashin kunya koko saboda ya ce shi teacher ne. Shi ko teacher zai karantar da karatu, kuma zai je gida ya ga ana aiki da karatun ko ana wasa. Amma ka hada yanzu ka ga malami a secondary ya ga yaro yana shan daga ko yana shan wiwi, sai karbe ya ce ka ganka baka da kunya kawo nan, sai kuma ya karasa ta sai murmushe sai je ba. Ina ake teacher nan? Ba teacher wannan, babban da bai da tarbiyya kullum bai gure abun kunya, wannan ya zama cinya kawai, ba teacher ba. Ina fata an gane. Allah. Saboda haka gaskiya ana bukatar a samu malamai ne with professionalism. Akwai wata lecture da Dr. Bugaje yayi, Dr. Bugaje wannan na ABU, wannan na chemistry, Dr. Idris, chemical engineer Dr. Idris Bugaje a Kaduna yayi lecture akan professionalism, kwarewa, gogewa a cikin abu. Idan za ka ɗauki injiniya, kaka ɗauki injiniya sai professional injiniya. Idan za ka ɗauki kazakar, ka ɗauki misali accountant, za ka ɗauka aiki ka yi ƙoƙari ka ɗauki turret accountant, gogagge ƙwararren accountant, to ba za a taɓa samun matsala ba insha Allah. In ko kaga an samu matsala, to da ikon Allah babu ganganci sai kuskure. To rashin ƙwarewa hatta a cikin harkar karantawa, jama'a, ta saka harkokin iliminmu a cikin halin ƙaƙani kai. Sai zama malamanka ne ba sa sa maka ruhin ilimi. Sai ka ga yanzu ka dubi mafi yawancin ɗaliban jami'o'in Najeriya cikin fushi suke rayuwa cikin jami'a, cikin fushi suke fita, suna fushi da irin bala'i da ƙuntatawa da malamansu suke musu. Malami ne yana karantar da kai, sai ga kamar haushinka yake ji, kamar baya so ka fahimta, kamar baya so ka iya, kamar baya son ka ba. Har sai kai tsakanin malami da ɗalibi, jama'a, sai an je wani lokacin an ɗauko external examiner, saboda ka rubuta jaraba malamin ka yi maka keta, ka ce baka yadda ba, sai a ce aje a ɗauko wani malami daga waje wanda bai san ka ba, bai san makarantar ba, bai san malamin ba, ya zo ya yi makin takardar, saboda ana ganin ana zargin malamin da son zuciya. Malami ne zaka ce malam ya kaka da ni, sai ce maka to kai haka ake cin jarabawa, baka zuwa kana gaisuwa, ga kannan ka gida, baka siyo musu naman miya, baka siyo musu biskit. Haka ne al'amari ya koma yanzu. Saboda haka waɗannan samari da ƴan mata gaskiya suna buƙatar, jama'a, a samu wasu waɗanda sun yi zurfi a cikin harkar ilimi din nan, su rinka aza su akan hanya yaya ya kamata su zama. In ba haka ba, abin da yake faruwa mafi yawanci ana yin yaro ba ya daukar yaro ne, sai dai rungumanni mu fadi. Kun bar su ƴan samari ne suke karantar da su chemistry da kaza da kaza da kaza. Ya tara su yana karantar da su chemistry, sai ya ce ku kuna hauka ne, duk wanda ya sake baban shi ya mishi aure, ba shi ba zama doctor. Duk wanda ta sake ta yi aure ita da zama doctor har abada. Shikenan. Saboda me? Shi ma danye ne. Dan haka shi ma yake barin su zama danyu. Ba zai basu su nuna ba. Ina fatan kun gane, ana buƙatar a samu wanda zai aza su akan hanya ne, domin gaskiya a ruɗe suke. Duk inda ka same su suna son karatu, suna son aure. An nuna musu auren matsala ne, an nuna musu karatun matsala ne. To sai ya zama yana karatun yana son aure, shi auren da yake so ya hana shi karatun. Ina fatan kun gane. Allah ya kyauta. Kuma kaje ka ga mafi yawancin ƴan jami'a, mafi yawancin waɗannan samari da ba su da tarbiyya, kashi biyar na daga abin da ya shafi zaman su a jami'an zaka ga harkoki ne na ƴan mata da tax da sauransu da sauransu. Kashi ɗaya ne bisa biyar ɗin in ya ga dama yake karatun, sai in jarabawa ta zo ne sai ya rikice. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To wannan dai babbar malama ce, gashi nan take ta mana ruwan ayoyi na Alkur'ani da ainihin bayanai. Har yanzu ma fa bata fara shigo hadisi ba, ban sani ba ko kun lura, har yanzu malaman nan bata ka hadisi ba ko kwaya daya. Qur'ani ne ake kwami tukuna, ake satu, ake bugawa, ma'ana sai ta gama sannan sai an shiga cikin babu fadailul qur'ani, sannan za ta fara ruwan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shine sai ta ce al-wasfu as-sabi'ashar, siffa ta 17 daga cikin siffofin al-qur'ani, arabiyan, balarabi. Ka san haka ya fidaran laraba sai a sa mishi me balarabi, shi ma siffa ce ake sa mishi domin karshen tan aka zo sai ka ji liman ya sa mishi Muhammadu, to Muhammadu ne sunan balaraba fa, ta zama siffa kenan. To al-qur'ani shine balaraban gaskiya, wancan jabu ne. Wa kad waradat ayatun adida fil qur'ani tasifu al-qur'ana bi annahu arabi, ayoyi da yawa a cikin al-qur'ani sun zo suna siffanta al-qur'ani cewa shi littafi ne balarabi. Min ha, daga cikin waɗannan ayoyi qauluhu ta'ala, maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace, na'am,
inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Na'am, gaba kuma fa,
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
نعم. وكذلك
أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
نعم.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم.
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
الله أكبر. كرد شيوان للتافنا القرآن بلا ربيني وتدحرش الله ربتي بعدنكو فهمتيش. Mun yi bayani dangane da wannan ma'ana a karatuttukanmu na baya da cewa wannan ishara ce akan cewa Allah madaukakin sarki da kanshi ya zaɓi harshen Larabci, ba Laraba ne suka ce wa Allah ya zaɓa ba. Kamar yadda kai dinnan kana da kuɗinka, kai da kanka ne zaka zaɓi wannan banki ne zai zama maka asusun ajiya, ba su masu bankin ne za su zo su ce lallai ka kawo mu aje maka ba, amma kai ne zaka dubi ina yafi dacewa, ina yafi cancanta. Sai Allah madaukakin sarki ya dubi wannan yare ya zama da shi yaran aje sakon shi zuwa ga halittu. To Allah madaukakin sarki ya ce mun saukar da shi alqur'ani ne da harshen larabci dan ku fahimce shi, wato kamar da ba da larabci aka saukar da alqur'ani ba, da ba za a fahimce shi ba kenan. Wato kamar kenan kowane yare ya gaza daga bayanin fahimtar da mutane al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan ya ce ko walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Allah madaukakin sarki ya ce haƙiƙa mun san cewa annahum yaquluna, su kafirai cewa suke innama yu'allimuhu bashar, ai mutum ne yake karantar da shi wannan littafi. Lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami, Allah yace to ai harshen wannan mutumin da suka karkace suke cewa shi yake karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ai shi ba balarabe bane, wannan bagwari ne yaren shi. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, wannan ku alqur'ani ne da ya saukar harshen larabci wanda yake bayani dalla dalla. Wa qawluhu ta'ala, da kuma maganar Allah madaukakin sarki da yace wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya, haka muka saukar da shi alqur'ani dinnan balarabe, wa sarrafna fihi min alwa'idi, kuma muka yi bayani a ciki dalla dalla game da narkon azabar Allah ga duk wanda ya saba wa Allah din, shine alwa'id, azaba ta Allah madaukakin sarki da Allah yake alƙauranta masu saba mishi. La'allahum yattaquna, Allah ya bayyana musu waɗannan azabobi ne dalla dalla dan su tsoraci Allah.
aw yuhdisu lahum zikra, ko kuma akalla a samar da tunani a cikin kwakwalansu koda basu ji tsoron Allah sun bar kafircin ba. Wa qawluhu ta'ala, da kuma magana Allah da yake cewa wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya, haka nan muka yi maka wahayin littafi wanda yake na karantawa da harshen larabci. Litunzira ummal qura, dan ka ainihin yi gargadi ga Makka, ita ce uwar alqaryu, wa man haulaha, kuma kai wa'azi kai gargadi ga kasashen da ke kewaye da Makka. Wa tunzira yawmal jam'i, kuma mun saukar maka da alqur'ani ne dan kai gargadi ga ranar haduwa, game da ranar haduwa. Me yasa aka kira ranar alkiyama ranar haduwa? Aka ce wallahu a'lamu, wannan rana ce Adamu zai hadu da ƴaƴan shi gaba daya, dan haka aka kira ta yawmul jam'i. Aka ce mata yawmul jam', saboda a wannan rana Allah zai tattara halittun shi gaba daya. Aka ce mata yawmul jam', saboda a wannan rana wanda ya zalunci da wanda aka zalunta za su hadu. Allahu akbar. Kamar wata magana da nake dazu jama'a a wurin tafsirin, a wannan ranar ne Ja'far Mahmud Adam zai hadu da wanda ya dirka mai bindiga ya kashe shi ke. Yawmul jam'. Duk wani surkulle da mutanen Kano suke yanzu, bala'i ne ya saukar musu. Annoba ake fama da ita iri-iri a Kano yanzu. An ce wai kwatoci ne suka yi yawa, na ce kwaji da shi dai. Kwata shekara 100 da ta wuce kwata ce a cikin birnin Kano. Sai yanzu ne sauran ya taso. Kashe malami makarancin Alkur'ani a cikin sallah, ku koma ku buɗe kasuwanni, ku ci kasuwanni, ku ci gaba da harkokinku har a samu wani ya kunna diskon shi ya ji. Wannan ya kama da aikin Bani Isra'ila. Karanta Ibn Kathirin, da Allah yake cewa wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nasi fabashshirhum bimaza bi'adhabin alim. Allah yace waɗannan da ke kashe annabawa suke kashe masu umarni da ayyukan alheri. Allah yace kai musu albushir da cewa su ƴan wuta ne. Wace irin wuta? Wuta mai azaba mai radadi. Ibn Kathirin yace a rana ɗaya sai Bani Isra'ila su kashe annabi 300, kuma su koma su buɗe kasuwarsu su ci gaba da harkokinsu kamar ba su yi komi ba. Kaku ko tinkiya 300 direbobin zariya suka tara, ya kamata a yi jimami. Sarkin fawa ya tara mahauta a yi jimami, haka ne ko ba haka? Tinkiya 300 jama'a, a ce a take ta ta mutu, lalle a ce annaba. Amma sai su buɗe kasuwarsu su ci gaba da cin kasuwarsu. Shine rannan mun je wani taro a Kano, nake gaya musu, nace musu wallahi tallahi har ko ahlus sunnah ku rinka hada da istighfari, domin kar ku mamaki kuma Allah ya kama ku da zunubin kashe wannan bawan Allah. Allah yana da kishin alqur'ani jama'a. Da a gona aka same shi yana noma, sai a ce an kashe wani manomi, haka ne ko ba haka ba? Aina aka same shi aka kashe a masallaci, ɗakin wa ɗakin Allah. Me yake? Sallah. Ya yi sujuda ɗaya, ɗago zai yi ta biyu, aka ɗirka mai bullet guda huɗu tun daga ƙirji har mara. Idan aka sauke a ra'aita allazi yanha abdan idha salla, a ra'aita in kana alal huda aw amara bittaqwa alam ya'lam bi anna Allah yara. Shin wanda yayi wannan abun bai san Allah na gani ba? Wanda yayi wannan abun bai san Allah na gani ba? Sai fa kanawa ku saurari bala'in da zai zo muku. Shine a wannan munasabar nake cewa har yau dinnan sarkin Kano bai tanka akan wannan maganar ba. Har yau fadar Kano bata aika da musulmi ta'aziyya ba. Shin fa inda sarauta ce ta gargajiya, to bala'i ce inda game da sunna ce. Duk sarautar gargajiya tana kyamar sunnar manzon Allah, tana kyamar alqur'ani, sai dai malaman surkulle. Amma in ba haka ba jama'a, ai diplomatically ko reverend father aka kashe a Kano, ya kamata fadar mai martaba sarkin Kano ta yi magana ta ce tana jimami, tana ta'aziyya. Diplomatically mai martaba sarki ya fito ya ce yane wa kristoci jimami, diplomatically, haka ne ko ba haka ba jama'a? Amma a ce yau shekara 1 da rabi sarkin Kano ya ja bakin shi, ya yi shuru.
saboda Allah jama'a ku ce kana ba ku tsogalo Allah ba ba sauro bane ku je ku binciki da kuke cewa anna haza yaya wannan me ke faruwa kul huwa min indi anfusikum ku kuka jawo kanku munafinci ne kuma wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna dan kasuwa ne attajirin birni aka kashe a zamanin annabi Musa ba malami mai karatun at-taura ba ba mai tafsiri ba ba sallah ma yake ciki ba attajirin birni ne aka kashe shi aka koma ana tunkuda laifin wannan yace wannan ne wannan yace wannan ne wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna Allah yace kisan kai kuka yi sai a tambaye wannan sai yace wannan ne sai waye gari gawar ta koma kofar gidan wannan kafin la'asar ta koma kofar gidan wannan sai Allah yace ƙarya kuke sai Allah ya fito da abinda kuke boyewa ƙarshe da Allah ya tashi wulakanta su su da kansu suka zo suka cewa annabi Musa a ba mu fatawa muna so mu jin kai annabin Allah ne waye ya kashe wannan sai yace inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara ku je ku yanka saniya duk suka gama kwalokwalan su suka zo suka yanka saniyar sai aka ce faqul nadribuhu bi ba'dha kace ku dauki sashin jikin saniyar ku dauki naman ku bugai ana bugun shi sai miƙe sai yace ga wanda ya kashe ni sai koma ya kwanta sai Allah yace kazalika yuhyi Allahu al-mauta kaji Allah kenan an warware wata matsala ne sai kuma ya shigo da tauhidi yace kun ga haka eh to haka Allah zai tashi matattu a ranar kiyama ma'ana wannan sampoti ne aka yi original din na zuwa ya jama'ar musulmi wallahi tallahi kanawa sun tsogalo Allah sun tsogalo Allah ku kashe malami mai karatun alqur'ani ku koma ku bude kantin kwari da kasuwar kurmi ku koma ku ci kasuwar brigade da sabon gari da kuna singa wallahi kun tsogalo Allah ku saurari bala'in da zai same ku ce yasa salihan bayi daga cikin ku sai ta istighfari karkace ba ruwanka kai dai ita yin istighfari manzon Allah ya fi kowa ba ruwan shi da laifi a duniya amma yace ina yin kafa 70 zuwa 100 a wuni balle kai ka sani ko Allah ya kama ka da zargin da aka kashe bawan Allah me yasa ba ku yi wani abu ba wai har sai aka waye gari wai matasa da ke tashi su harraka huduba akan minbari wai ana gargadin su wai akan nayi kasar din masuniya din nan da ne magana sai wani ya bugo min waya ana gafarta mallan kana irin wannan magana kana kai ma su taba mana kai ta kai da Allah gafara Allah wadaran irin Khalid ibn al-Walid akwai mutum da ya taba shiga sunkuru da surkuki irin shi a cikin sahabbai amma cewa ya Allah wadaran matsoraci yace yau gashi zan mutu akan keso kamar yadda tsohuwa mai sai da gyada take sai da take mutuwa akan keso yace me ake da tsoro kai kana jin tsoron dan bid'a ne kowa yana bada abin da zai iya ne shi dai yanzu Ja'far Mahmud Adam duniyar zamanin shi da duniyar da ta biyo bayan zamanin shi ta she da me yake da shi gashi nan me yake da shi Qur'ani tafsiri sunna su kuma me suke da shi yaki alhamdulillah an yi nasara akan su hadha intisar akan me aka yi mishi ga dai tafsiran nan kana ji sai ka ce yanzu me irin wannan ne aka kashe me yayi laifin kenan wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid laifin kenan wannan tafsirin da ka ji shine laifin wannan tafsirin da ka ji shine laifin to daga nan ne zaka gane waɗannan zindikai ƴan bid'a na Najeriya dan me za a sassauta musu ce sa ahli sunna ku tashi ku bude wutar bayyana gaskiya duk wanda zai mutu ya mutu wanda zai gudun hijira ya dade bai ba amma lalle ne a tashi a bayyana gaskiya me amfani lallaba waɗannan babu wani amfani lallaba waɗannan idza lam tamut bis sayfi mutta bighayrihi تنوعت الأسباب والموت راحة ما تقوبي بتكشيك با ونشي ونزيزوي ساميكا قد بدرع وايقا لكا متو يتي اي متو ورتنا دا نوئي نوئي أما ده قوات ايه كالشي حنير با إلي إلي چي لأنك قوكا سامو درجة شهادة قوبا كسامو درجة شهادة بسي دي كامتو cewa Allah wadaran wasu fitsararru da dake rashin kunya a nan garin Zariya suna cewa wai su ne malaman sunna sun je sun yi karatun sunna wai ana cewa an kashe Malam Jafaru sai suka ce su sun daina karantawa saboda su ba su shirya ba tunda ana kashe sai na ce hadha intisarun alaikum dama ya nuna ba addini kuke karantawa ba wai su suna karantawa ne a ba su mota a ba su kujera hajji da ta umara da suka ji kisa ake sai suka ce a sun janye su ta suke tukuici za a yi kana ga sarki ne na gargajiya ya musulunta ya miƙe yace wa jama'a shi azo abi alqur'an azo abi annabawa azo sai suka kama sai suka danna kansa a rijiya gashi nan Allah yana ba mu labari qaumu tubba yace kullun kadzaban rusulu rusula fa haqa wa'i sarki ne na gargajiya fa ya karba addinin musulunci yace azo abi annabawa da suka rike kansa suka danna a rijiya sai da ya mutu sai suka ture shi suka rufe suka ce su ba a addini a nan kasar gargajiya kawai to balle malamin sunna duk wanda yake tunanin wannan addinin ba zai ainihin ba da mafi tsadar abin da ya mallaka ba na jinin shi da ran shi to bai shirya addinin ba inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المبين
عظيم
عظيم الله مروك كين سركيتي مكيم سو ده هكا بيان عندما لمرتكي تتشيتو إنها دي ده جتكين أينهم وتسيبوفين ده الله يسيبان تا القرآن ده شي ده وأن ننسيبوفين چي ولتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع wato na kawo muku wannan misalin ne jama'a duk wanda ya zalunce ka za ku haɗu da shi a ranar alkiyama yana daga cikin dalilan da yasa aka kira ranar alkiyama yawmul jam'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace har tsuntsuwa tsadda wadda aka kashe ta haka siddan aka jefar da ita za ta zo jini na zuba a wuyanta tace ya Allah ka tambayi wannan mene mishi ya kashe ni shi ba cin nama na zai ba tsuntsuwa balle ka kashe mutum balle ka kashe malami mahaddacin alqur'ani a cikin sallah yan bid'an Najeriya ina za ku je da zinubi ina za ku je da zinubi yan bid'an Najeriya sarakunan gargajiya da yan siyasa ina za ku je da zinubi yanzu suna can sun tura malaman bid'a sun tafi musu Makka sai ka je ka ga wani fitsararre da carbi biyu hannu ban taba ganin ana jin hannu biyu carbi ba tunda ake a duniya sai wani shedani na ganshi dan Najeriya bara hannu biyu dama da hagu wajen tarbin yake yi ban ma taba ganin wannan bid'ar ba da hannun dama da hagu duk ja yake yi suna can ana ta cika jirgi ana diban su ana kai su suna can duk sun tafi wanda su je sai umara za su yi wa azzalimai addu'a Allah ya kiyaye Allah ya ce litunzira yawmal jam'i dan kai gargadi ga ranar alkiyama wanda za a hadu la raiba fihi wannan haduwar babu shakka a cikin ta sai an yi ta fariqun fil jannati wasu bangare sai su tafi aljanna wa fariqun fis sa'ir wasu kuma sai su tafi wutar sa'ira wadda take huruwa wa qawluhu ta'ala da kuma magana Allah da yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan lallai dai shi wannan littafi mun sa shi balaraban littafi ne la'allakum ta'qiluna dan ku fahimce shi wa wasifa alqur'anu bi annahu arabi an siffanta alqur'ani da cewa balaraban littafi ne li'annahu unzila 'ala al'arab saboda an saukar da shi ga larabawa wa lisabihim da kuma harshen su wa kalamihim arabi da magana su ta larabci duk da shi aka saukar fa unzila hadha alkitabu bi lisanihim liya'qiluhu wa yafqahuhu aka saukar da wannan littafi da harshen su dan su fahimce shi su kuma ainihin gane shi fala hujjata lahum inhum jahaduhu basu da wata hujja an suka jayayya da ainihin alqur'ani aw a'radu anhu ko suka kauda kai game da alqur'ani li'anna ma'anahu wadih domin ma'anonin alqur'ani asalari suke bayyin a bayyana suke laysa dakhilan alaihim ba wani abu ne wanda aka shigo musu da shi ba balle su ce ai wannan wani yare ne aka shigo musu da shi wato yare ne foreign language yare ne wanda basu san shi ba a'a nasu ne wanda suka kware suke waƙe suke zaurance suke duk wata fasaha da zalaka a ciki Allah ya taimaka alwasfu samin ashar basair na'am siffa ta goma ainihin wato 18 ko Allah ya ce basair wato ma'anar basair hujjoji waɗanda suke haskakawa masu neman hujja su samu basira albasairu jam'u basira wahiyal hujja wal istibsar fi shay ita ce hujja da kuma samun haske a cikin wani abu wa qauluhu ta'ala magana Allah madaukakin sarki da yace na'am
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ
الله يقول قد جاءكم بصائر من ربكم حقيقة حجوجي سنزونك دقاء بانججنك faman absara wanda ya sa lura ya lura da waɗannan hujjoji fali nafsihi kan shi yawa waman amiya wanda ya makance game da ɗaga ido ya basirantu ya dubi hujjojin Allah fa alaiha wannan kuma kan shi ya zalinta wama ana alaikum bi hafiz ni dai ba mai kula bane da ku keke da keke iyakata in ce muku ga abin da yake daidai ga abin da yake ba daidai ba yaya kuka samu kanku kuma wannan ya rage tsakaninku da Allah ai qad ja'akum alquran alladhi fihi albayan walbasair ma'ana ita ce haqiqa alquran yazo gare ku wanda yake a cikin shi akwai bayani akwai kuma hujjoji wa usifa alquran bi annahu basair an sifanta alquran akan cewa shi alquran wato littafi ne wanda yake hujjoji ne fi qawlihi ta'ala a idda Allah madaukakin sarki yake cewa na'am
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
Allah madaukakin sarki ya ce wa idza lam ta'tihim bi ayatin idan baka zo musu da aya ba qalu sai su ce law lajtabaitaha me yasa ba za ka kirkiro ta ba tunda dama ka saba kirkirowa sun suka ce a zo da aya mana idan annabi bai zo da ita ba sai su ce auto a kirkiro din mana dama ba an saba ba kun ka ce musu inna ma attabi'u ma yuha ilayya ai ni dama ba kirkirowa nake ba ina bin abin da aka yi min wahayi ne min rabbi daga ubangiji na hadha basairu min rabbikum wannan alqur'ani hujjoji ne daga ubangijinku wa hudan kuma shiriya ce daga Allah wa rahmatun sannan kuma rahama ce liqaumin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani da Allah ya Allah mun yi imani da kai da littafinka Allah ka ji kanmu da gafara alqur'ani
amin
wa qauluhu ta'ala maganar Allah madaukakin sarki da yace
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
Allah yace hadha basairu lin-nasi wannan alqur'ani hujjoji ne ga mutane wa hudan sannan kuma alqur'ani shiriya ce wa rahmatun sannan alqur'ani rahma ce liqaumin yuqinuna ga mutanen da suke da tabbas Wishe sa a ɗazu na saurara ban ɗauko muku misalai ba saboda malamar za ta yi misali ina son in buga muku misali dangane da mutashabihi da malama ta ce ku duba ayar da muka gama karantawa a yanzu ɗin nan ku ji yadda ta ce hadha basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinuna sannan ku ɗan ɗaga kai rabin waccan aya ita kuma za ku ji ta ce hadha basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun sai ta ce liqaumi yu'minuna mutanen da suke da imani da Allah sune suke da yaqini kaga tashabuhi din irin na alqur'ani kaga yadda yake kama da juna shi yasa in ka zo hadda alqur'ani in baka natsu da kyau ba irin waɗannan wuraren sai kamannin ya rinka ruda ka kana cikin wannan sura sai ka ji ka fada wata yasa sai mutun ya natsu ya tsaye da kwakwalwar shi yake iya hadda alqur'ani, in ba haka ba sai ta rikita ayoyin alqur'ani, wasu suna shiga cikin wasu, ba alqur'anin ne da matsala ba, yana nuna kwakwalwar shi tana da matsala da ba za ta iya daukar fasaha irin fasaha ta alqur'ani ba. Ko kun fahimta jama'a? Ma'ana wannan tsari na alqur'ani kamar irin fasahan nan ce ta zamani da aka zo da ita na password, wata kalima ce ta sirri da za a sa a cikin na'ura ta computer, in aka ce za a sa ke ne babba, in ka je ka sa ke karami sai ya ki shiga. To haka alqur'ani sai ka natsu da kyau, nan abinda aka ce liqaumin yu'minuna, can aka ce liqaumin yuqinuna, sai ka natsu, in ba haka ba sai kai badambada ma ka shigar da wannan ka shigar da wannan. Ina fata an gane. Wa usifa alqur'anu bi annahu basira, an sifanta alqur'ani ne da cewa shi basira ne, li annahu yubsiru bihi alhuda min adh-dhalal, saboda ainihin shi alqur'ani shine ke haskakawa a gane shiriya daga bata. Wal imanu min al-kufri, alqur'ani ne ke haskakawa a gane imani a bar kafirci. Wa yu'rafu bihi sabilur rashad, kuma da alqur'ani ne ake ainihin gane hanya wadda take ta shiriya. Allah madaukakin sarki ya ganar da mu hanyar shiriya da ainihin shiryarwar Allah madaukakin sarki. Jama'ar musulmi, saboda ƴan bayanai da muke so zamu shigar kadan, ga ƴan lokuta da suka rage mana kadan zamu saurara anan insha Allahu ta'ala. Da wannan muke cewa abubuwan da muka karanta daidai Allah ya bamu ladan su, abubuwan da muka karanta su kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Ƴan uwa musulmi, dama yau ce ranar da ta kamata a tsaye da tafsiri, ita ce 25 ga wata din da aka yi azumi yau, an shiga daren 26, sai dai za a ji abin bai armashi kamar yadda aka tsara shi ba, saboda matsalolin da aka samu waɗanda ni ina cewa ba matsaloli ba ne, alheri. Dalili na farko dai da ya sa ba mu fara tafsiri a nan ba shi ne ainihin kasantuwar aikin masallaci, wanda kamar yadda jama'a suke gani da aka rufe masallacin nan, su waɗanda suke aikin masallacin suka ce a dokar tsarin gini irin na zamani, in aka yi rufe irin wannan sai ya kai kamar mako uku ba tare da an kwance shi ba. To mako ukun nan kuma ya daidai da lokacin nan cikin azumi ne, don haka aka zo aka kwance a daidai lokacin da ni kuma nayi tafiya. Tafiyar da nayi ta ne don in je in yi mana order littattafan da za a karanta a ainihin wato wancan masallaci na tafsiri din Sabilur Rashad. Ala ayyati hal, Allah ya kai ni da ya dawo da ni lafiya. Duk da tafsirin duka gashi kwaya biyar ma aka samu aka yi, kaga ikon Allah. Dama tun farko ba ku manta ba takardar mu ta sanarwa, za ka ga kowace gaba muka yi magana sai mu ce insha Allah, in Allah ya so, in Allah ya so. To kaga a cikin kashet 40 da muka sa rai zamu biyar kawai aka yi, kaga ikon Allah. To amma muna da shiri a dangane da bayan azumi za a ci gaba da wannan tafsiri insha Allah ta'ala, sai dai zamu ci gaba da shi ne a wani salo daban wanda sai bayan azumi din za a zo a sanar. Amma da yake kun ga karatun namu ya samu ainihin kanfa da karanci, ba za mu ba da wani hutu ba, mana ana dai sa rai za a yi sallah ranar Litinin. Don haka yi sallah ranar Litinin insha Allahu ta'ala, abinda zai biyo baya na Asabar da Lahadi mai zuwa bayan wannan sallah, to za a ci gaba da karatun Sahihul Bukhari. Don haka duk wata Asabar da Lahadi kamar yadda aka sani, to za a ci gaba da karatun Sahihul Bukhari. To ana nan ana Sahihul Bukhari kuma sai a ce to ga tsarin ranakun da za a rinka yin tafsiri, ko ya zama a duk wata a ce za a ɗibi kwanaki kaza, ko kuma a ce duk mako da gwargwadon dai yadda na samu kaina din a cikin dangane da ainihin lokaci insha Allahu ta'ala. Nakan fada wa mutane ba dan riya ba, sai dan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan fadi, kamar lokacin da yake itikafi matar shi Safiya tazo ainihin gaishe shi, sai ta taso za ta raka shi, sai wasu mutane guda biyu sai suka ainihin hange shi haka har sun dan tsaya sai suka wuce, sai manzo Allah ya marmaza ya ce ala rislikuma, ku saurara inda kuke, ku duba ku gani, innaha safiyatu bint huyayyin, mata ta ce Safiya, sai suka ce ai ce a inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam, karka ce yaya tsakar dare kuma wace mata ce nake hange da manzon Allah a cikin abin, kar jama'a su ce mun yi musu alƙawari ba a samu cikawa ba. Na sha fada wa mutane ina yin karatun degree na biyu ne akan harkokin sadarwa a Abuja, kuma a ka'ida gaskiya bayan sallah da kwana biyu ma ya kamata in koma makaranta, amma dazini na buga waya aka ce an dan ƙara daga min kafa. To me wa bayan sallah da kwana bakwai zan je in ji yaushe ne za mu fara karatu. To yadda karatun ya kama shi ne, tun dai karatun babu Asabar da Lahadi, dan haka magana karatun Sahihul Bukhari babu matsala insha Allah, amma magana tafsiri yaushe zai kasance sai naje na ga yadda can take, dan haka bazan iya yin alƙawari ba, kun ji uzurina. Haka karatun mamuciya na wannan tafsirin da sauran karatutuka nace sai a bari sai naje can tukuna na gani insha Allah ta'ala. Kadai dai abin da muke fata insha Allah wannan tafiya tamu Allah madaukakin sarki ya sa mana ainihin albarka a cikin ta. Allah madaukakin sarki ya daukaka musulunci da daukakawar shi. Na biyu, zamu godiya ga Allah madaukakin sarki, ko kuma muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu damar gudanar da gwargwadon abin da ya samu daga cikin alƙawuran da muka yi. Abin da muka gaza muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Kullun jama'a su yi haƙuri da mu, zamu yi kadai abin da zamu iya ne. Na uku, muna da ainihin wato godiya ta musamman da ya kamata mu gabatarwa da mutane bayan ainihin godiyar da muka gabatarwa Allah madaukakin sarki, ba dan kuma ba a bisa goyen baya da fahimta da kuma uzurori da suke bamu. Jama'a mun gode, domin tafiya da mutane irin mu sai an yi haƙuri, saboda tafiya ce wadda take mai wahala, saboda kana tafiya a cikin gida akwai shubha, a waje kuma akwai shubohi, to tafiyar da mu sai da haƙuri. Sai dai kuma wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim. Ita tafiyar tamu sai an yi haƙuri za a kai ga cimma manufarta. Kamar yadda mako biyo da suka wuce malam mashhur yake mini nasiha, yace da kai da ƴan uwa salafiya dake Najeriya ku ci gaba da da'awa a bisa manhaji na ahlis sunna wal jama'a, amma kar ku sake sigharul ahadath su rinka diban ku, wato ƴan abubuwan da basu kai sun kawo ba su taso su girgiza ku su wargaza ku su wargaza da'awar ku. Wanda in kuka dubi da'awar ƴan brothers, nace ƴan brothers jama'a ba ina cewa ƴan shi'a ba, ƴan brothers zaban ƴan shi'a da ba, ƴan brothers da awasu tana wargajewa ne bi sigharil ahadath, dan abin da bai kai ya kawo ba in ya taso musu sai kuga ya wargaza su. Dan haka cikin wannan tafiya tamu gaskiya jama'a sai da haƙuri, amma kuma an yi haƙuri za a yi ta ganin fassarorin abubuwa da dama waɗanda muke faɗi ko kuma muke mafarkin Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana. Sannan muna da wa'azi wanda ainihin zamu yi wa matan aure a wannan masallaci. Da mun ce ranar 27 ga Ramadan, 27 ga Ramadan kuma ita ta zama ranar Juma'a. To ranar Juma'a kuma gaskiya wa'azin ba zai mana dadi ba anan. Dan haka abin da muka ga ya dace shine da sai mu mayar ranar Asabar. To sai dai ranar Asabar kuma ita ce daidai da 28 ga wata, wannan kuma matan aure ne muka yi wa alƙawari da ƴan mata a Sultan Bello a Kaduna. Saboda haka suna su alƙawarin yana nan intact yadda yake 28 ga wata. To nanan ya canza kuma 29, wato ran jajibar kenan, ranar Lahadi. Dan haka ranar Asabar zamu yi wa'azi wa matan aure da ƴan mata a masallacin Sultan Bello a Kaduna, ƙarfe 10 na safe zuwa ƙarfe 12 ranar Asabar insha Allah. Ranar Lahadi kuma anan za a yi musu ƙarfe 10 na safe zuwa ƙarfe 12. To abin da muke so don Allah ayi kokari ayi tsari, kun san al'amarin mata sai haƙuri, al'amarin ƴan mata sai haƙuri. To ku yi kokari ku yi wani tsari wanda za a zo tun safi a tsara da suwaye da suwaye za su shigo masallaci da suwaye da suwaye. Sannan da Allah duk wanda ya zama yaro ba ya zama mata lalle bane, to kattato da shi wurin wa'azin nan, saboda ba haka ba sai a samu matsala. Yaran wani lokacin an zo da su za su ga taron jama'a sai su dauka kamar gidan biki ne, ya ta tsalle yana abin nan sai kuma ya hana ki jin wa'azin ko kuma ya dauki hankalin masu yin wa'azin ko makamantan haka. Sannan na biyu, dangane da muciya, matakin da muka dauka shine akwai motoci guda 30 da za mu aje a nan wajen masallacin mu ga matan aure waɗanda za a kawo su nan. Dan haka duk wanda matar shi ko ƴan shi ko kanwar shi, wannan mun dauki nauyin motoci 30 zuwa da dawowa. Za a aje motocin za su zo su ɗibe su daga ƙarfe 8 da na safe za su fara ɗauko su har dai zuwa motocin su ƙare. To in suka kawo su sai motocin su tafi zuwa daidai 12 kuma sai motocin sai su zo sai su sake ɗaukar su. Wadda ta fito da wuri ta samu, kowa jinkiri kuma ya je iqama, wadda ta makara sai ta shigo mota. Mu dai dan abin da zamu iya kenan, mun dauki nauyin waɗannan motoci insha Allah. Abin da muke so da Allah, idan akwai waɗanda suka san suna harkar motocin su je su tsara. Mu dai abin da aka ce mana mota daga muciya zuwa nan markaz naira 500 ce, koma naira 500, kaga zuwa da dawowa naira 1000, to zuwa da dawowa guda 30 naira 30,000 kenan ko to abinda muka ce zamu ya dauka kenan in za a samu wani da zai yi wannan aikin to kada wani driver ya zo ya kwankwasa min kofar gida da safe yace yaji za a aiki zan ce ba ni bane ni ma ban san maganar ba ku san muskilanci na ni ba zan yi wannan aikin ba dan kar wani ya zo ya ta dokan min gida da safe yace wai yazo yaji an ce kaza zan ce ban sani ba don mutane na faɗi irin wannan sai jama'a sai su tafi gida su same ni jama'a ni gidana comrade ne ba a zuwa gidana ba sarki bane ba gargajiya bane ba siyasa bace ban ina rayuwa ne as a human being ba as malami ba a gidana dan haka ban sha'awa in fito kofar gidana in ga kowa kar wani driver ya zo ya kwankwasa mini kofar gida wanda ya ga zai iya wannan ya daga hannu tun yanzu jama'a su ganshi su yi mishi tubayyu a kofar gida gobe yawa amma ni dai ba zan iya ba amma wanda in kuma akwai masu motocin nan to wani dai ya dauki nauyin abin ni dai zan kawo kudin zan bayar yaje can su karata da shi da direbobi da mata ni kuma wa'azi kawai zan zo in yi ina zuwa ne wa'azi zan zara littafi na in tafi ta ya ne na gaba wanda a'a ma'ana misali in wani zai dauki nauyin yaje tattaro motoci da wahalhalun da kai da komowa to eh to shikenan za ku yi to kun ji malam shaib za ku samu imamu da'awa dama shi imamu da'awa ne shi za ku samu kada wanda ya zo ya dokan kofar gida to wannan shine insha Allah ta'ala abubuwan da zamu yi idan aka yi musu wa'azin su kansu matan zamu yi wata hikima jama'a amma duk sai bayan sallar zamu sanar lokacin yayi a hankali dan muna son mu rinka tsara abu ne da gurgurun abin da zamu iya dauka za a rinka tsara lokaci lokaci za a rinka tara su ane musu wa'azin anan ana tara su ane musu wa'azin a can ma'ana tarawa ta gaba daya wannan wa'azin da zan yi wa mata zan yi musu ne akan gurbacewar tarbiya a halin rayuwar mu ta yau dan haka wa'azi ne wanda yake da matukar muhimmanci ga matan aure da ƴan mata da samari da kowa da kowa amma da yake wa'azin na mata ne in an sa loudspeaker a waje zaka iya tsayawa can gefe ka saurara in ba haka ba sai ka ji a kasar ko ka gani insha Allah ta'ala jama'a da wannan muke cewa Allah madaukakin sarki ya bar mu akan imanin mu da aqidar mu har ya dauki ran mu akai Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya wadanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu neman a taya su addu'o'i na alkhairi mune muku addu'o'i na alkhairi baki daya Allah madaukakin sarki ya biya muku bukatun ku da namu gaba daya da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah an tashi tafsiri daga yau babu tafsiri gobe da jibi da gata wassalamu alaikum warahmatullahi